Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban 'yan sandan Najeriya ya yi wata ganawa ta gaggawa da shugaban Muhammadu Buhari.
Sakataren Jeneral ɗin dai ne tun farko ya gana da shugaba Muhammadu Buhari domin masa cikakken bayani akan abin da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na Najeriya da 'yan ƙungiyar Shi'a.
Za ku ji ƙarin bayani kuma kan wannan batu, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ta yaya kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta. An saka alamar ƙari da farko wato plus ya jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni da kuma daga jamhuriyar Nijar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Samun kasar Sudan ta koma tafarkin demokradiyya abu ne mai matukar wahala, a cewar manzon Amurka na musamman zuwa kasar, sati daya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mika mulki ga farar hula har na tsawon shekaru uku. Wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da ya kwashe tsawon watanni bakwai ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da aka yi. An samu wannan rashin jituwa ne a kasar mai arzikin man fetur. Amma akwai jan aiki a gaba, a cewar Donald Boot, manzon Amurka na musamman a Sudan, wanda aka aika tun watanni shida da suka gabata. Ya kuma yi kai komo danganin an daidaita tsakanin bangarorin biyu a babban birnin kasar na Khartoum har zuwa Brussels da kuma Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, wanda duk bangarorin biyu suna kokarin bayyana dalilansu da kuma abubuwa da suke bukatar gani a sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon Prime Minister kasar a nan gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin takarar shi ne sakataren harkokin wajen kasar Jeremiah Hunt, bayan kammala ƙuri'u da aka kada a daren jiya Litinin da tazarar kashi 66% na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi kuma Jeremiah ya sami ƙuri'u kashi 33%. Za mu haɗa kan ƙasar kuma za mu kai ƙasar zuwa ga mataki na gaba, a cewar Johnson lokacin da yake jawabi ga mambobin jam'iyyar jim kaɗan bayan sanar da sakamakon zaben da aka yi. Ya kuma ɗau alwashin kawo ƙarshen zaman Birtaniya cikin ƙungiyar ƙasashen Turai daga nan zuwa 31 ga watan Oktoba. A gobe ne dai Laraba ake sa ran Johnson zai maye gurbin Theresa May a matsayin sabon Prime Minister ƙasar na Birtaniya. Kada dai a shagala, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata guguwar siyasa mai ƙura ta kunno kai a ƙasar India tun bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya ce Prime Minister ƙasar Narendra Modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin New Delhi da kuma Islamabad. Ina son in jaddadawa majalisa cewar babu wani roƙo mai kama da hakan da Prime Minister ya yi ga shugaban Amurka Donald Trump, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Jikansha Jakar a lokacin da yake baiwa yan jam'iyyar 'yan majalisun ƙasar bayani dangane da bayanan da suka nema a basu a yau Talata. shugaban dai ya na ƴan adawa ya nemi cewar Modi ya bayyana a rubuce idan har akwai wasu sauye-sauyen akan dokokin ƙasar da suka shafi kawo ƙarshen rikicin yankin Kashmir, wanda ya kamata a ce duk wasu maganganu da Pakistan an yi su ne tare da juna. A jiya Litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya furta cewar Prime Minister India Narendra Modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin ƙasashen biyu akan rikicin yankin Kashmir. Idan akwai hanyar da zan taimaka, ina farin cikin zama mai shiga tsakani don daidaitawa. Trump ya bayyana haka jiya Litinin a fadar ta White House lokacin da yake ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan. Duk da cewar ba gwajin makaman kare dangi ba ne ko gwajin nukiliya aka yi ba, to amma shagalin da Koriya ta Arewa ta yi shirya don gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiya ƙarƙashin teku na nuna cewar ƙasar ta yi harama don ci gaba da matsin lamba ga Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake mai da ƙasashen biyu kan teburin tattaunawa. A yau Talata ne dai tashar talabijin ta Koriya ta Arewa ta nuna wasu hoto da shugaban Kim da shugaba Kim na duba wasu sabbin jirage na ƙarƙashin ruwa, yana kuma cewar wannan jirgin nan ba da jimawa ba zai fara shawagi a ƙarƙashin tekun gabashin Koriya. Ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ke dake dauke da su ba, ana sa tsammanin cewar jirgin za a daura mishi makaman nukiliya masu linzami.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rahotanni na nuni da cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta gaggawa da babban Inspector General na 'yan sandan kasar Adamu Muhammad, inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma arangamar da ta faru a jiya Abuja, wacce ta yi sanadin mutuwar wani babban jami'in 'yan sanda da kuma wasu 'ya'yan kungiyar Shi'a yayin da suka fito zanga-zangan neman a saki shugabansu. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa aiko mana.
Secretary General din dai ne tun farko ya gana da shugaba Muhammadu Buhari domin yi masa cikakken bayani akan abin da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a. Tashin hankali dai na bayanan da aka samu tsakanin 'yan kungiyar da 'yan sanda ta Najeriya ya kai ga kashe wani babban jami'in 'yan sanda da kuma tagayyara waɗansu da dama, inda har yanzu ba a samu cikakken bayanin jerin mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan hatsaniya da aka samu da 'yan kungiyar da kuma jami'an 'yan sanda ba. Akan haka na tuntuɓi babban safetur da yan sandan Najeriya Adamu Muhammad domin in ji ƙarin haske dangane da ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari da kuma abubuwan da suka biyo baya.
Jiya mun je mun same ne gida, mun faɗa mishi abubuwan da ke faruwa game da tsaro a Abuja, musamman game da wayannan 'yan Shi'a da Islamic Movement na Najeriya. Mun faɗa mishi abubuwan da suka yi da kuma ƙoƙarin da muka yi don mu hana su abubuwan da zai kawo rashin zaman lafiya kan su faffasa ma mutane motocinsu kansu masu kone motoci kamar yadda suka yi da sauransu. Amma da aka yi ake wannan ba mu san sun zo da bindigogi ba sun harbe ƴan sanda da shauran mutane. To muka ba shi bayani sai ce to abin da yake so shi shine mu je mu ba da tsaro ba duk 'yan Najeriya, mu tabbatar da cewa ba wulakan 'yan Najeriya ba kuwa ya samu tsaro.
Kana ganin ba sulhu ya kamata a yi ba kada a ci gaba da halaka jama'a?
Amma suna da abubuwan da ya kamata suna son gwamnati su ne suna iya rubutawa ko kuma su nemi cewa suna son su zauna tare da gwamnati su samu hanyar sasantawa, amma ba ku fita waje ku dinga tarzoma kuna takin mutane kuna taki kuna kukkune kayan gwamnati da shauransu. Abubuwan da ke faruwa ai ba gwamnati ba ne ta rike ba, zaki kotu ta rike shi. Ko kamata su je kotu su jira abin da kotu za ta yi a Kaduna, ko za a ba da bayanin shi ko za a ba da bayanin shi. Lauyoyin su je kotu kamar wancan dalilin da zai sa su dinga fitowa waje su ka cewa gwamnati ta sake shi da sauransu.
Amma su suna ta cewa ba su da bindigogi, ba su da makamai, amma kai ka ce kun same su da makamai wanda suka ce.
Aba Umar. Wayannan mutanen ba su da makamai, shi ne za su zuwa samun 'yan sanda. Ka tuna fa lokacin da suka yi tarzoma na farko, 'yan sanda gun nawa ne suka harbe su. Amma mu kuma muna faɗa ma 'yan sanda mu kar wani ya kuskura ya yi amfani da bindiga ko abin da ya jima wani ciwo. Amma su a shirye suke, ka duba abubuwan da suke faɗa ma, a shirye suke zuwa da makamansu da bindigogin su a ɓoye. Yanzu mun sa bincike, insha Allah za mu gano irin bindigogin da suke amfani.
Babban safetun 'yan sanda na Najeriya kenan Adamu Muhammad a tattauna da ne da shi a Abuja bayan kammala ganawa da ya yi da shugaba Muhammadu Buhari da kuma irin tarukan da jami'an tsaro na Najeriya suke yi domin kawo ƙarshen fitintunu da ake samu tsakanin 'yan ƙungiyar Shi'a da jami'an tsaro na Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To kamar yadda wasu ku suka ji a shirye-shiryenmu na gaba, wato da suka gabata, kakakin 'yan Shi'a a Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa ya faɗa wakil Musala Shehu Ashaka matsayin su kan wannan takaddama.
Shi kuma Garba Shehu shi ma an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam, to yaji kuma suka saki malam. Da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi Kaduna ba, sai mu ce to malam ya fita hannunsa ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna. Ina ko magana cewa suna kashe masa miliyan 3 da wani abu, ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan su na lokacin, Lai Muhammad ya ce suna kashe masa miliyan 3 da wani abu, to yaji kuma suka canza. In suna so mu bari su saki malam, in kuma ba su so su saki malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya. Yanzu da kashe mai zamana ba ɗan Shi'a kwaya ɗaya a Najeriya, to shikenan ba za su ga zanga-zanga ba. Amma dama ba su bi dokar kotu da dokar ƙasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti. Inda ba su yi wannan ba, za mu dinga fitowa insha Allah. Wayanda suka kashe sun tafi, wayanda suka rayu kuma ba za su fasa.
Kakakin 'yan Shi'a a Abuja kenan Muhammad Ibrahim Gamawa. To shin ta ya kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya? Kafin mu buɗe layukanmu, mu saurari wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga Jihar Kebbi. Wane ne akan layin?
Salamu alaikum.
Aminu alaikum salam.
Mahmud Lalo kana magana da ɗan Asabe mai fata daga nan Yauri.
To Malam ɗan Asabe, barka da dare.
Barka ta yi aiki.
Alhamdulillah, mun gode Allah.
To alhamdulillah, game da wannan maudu'i naku akan ana neman hanya ɗaya tilo wadda za a bi a kawo ƙarshen wannan takaddama tsakanin jami'an tsaro da mabiya maza ba Shi'a, hanya ɗaya ita ce gwamnati ta bi doka ta bi umarnin kotu a cikin wannan bawan Allah domin ya je ya nemi magani. An halibe shi bewa a buge ka kuma a hana maka kuka. Su tausaya mana rayuwar wannan bawan Allah mutum ne kamar kowa. Ba mai son ya samu kanshi cikin yanayi irin na wanda madan zai je ya samu kanshi a ciki. An kashe mishi yaya, an halibi matansa, an halibe shi, an kashe masa mabiya. Jama'a ina adalci wurin nan? Don Allah don annabi gwamnati ta bi doka ta bi umarnin kotu a cikin wannan bawan Allah ya nemi magani. Da fata za ku tashi lafiya. Suna na ɗan Asabe mai fata yau.
To mallam Allah muna godiya mallam ɗan Asabe daga jihar Kebbi. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Yau mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakinku dangane da rikicin da yake yawan faruwa tsakanin 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya a duk lokacin da suka fito zanga-zangar neman a saki shugabansu. Ga kira mun samu daga Kaduna, wane ne ya kalla?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Mallam Muhammad Lalo, barka da yammaci.
Alhaji Musa, barka da dare.
Suna na Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Muna jin ka Alhaji.
To, kasan Hausawa sun yi wata magana, sun ce ice fatin yana danyi ake lankwasa shi. Irin waɗannan abubuwan da suke faruwa su suke da kawo mana matsaloli ko kuma fitintunu a cikin al'umma. Ni abin da nake gani kamar din da tun da ita kotu ta yi magana akan cewa shi a cikin zazzaki. Kamata ya kotu ta kafa mai sharɗan da ba ta so. Dokar ƙasa abin da ya kamata su kafa mai sharɗa idan ya yarda da wannan ya sa hannu a sake shi domin a samu a zauna lafiya. Kaga zuba daidai bane yanzu duk mutanen da suke Abuja akwai mutanen mu abokan masu kasuwanci a jiya wuraren da ake kasuwanci jiya ba su samu su yi kasuwanci ba. To kaga irin wannan idan aka ɗauka kwana ɗaya kwana biyu ana rashin irin wannan rashin kasuwa ko kuma ana zama irin haka ana zaune tun firgici ba abin da ya dace ba ne. Su kuma ɓangaren 'yan Shi'a ya kamata a ce duk abin da za su yi ita ƙasa fa ba ta yiwuwa a ce ba za ka ce za ka bi dokar ƙasa ba, dole ka bi dokar ƙasa. Don haka ita gwamnati abin da ya kamata ta yi ta kafa doka ko kuma ta sa mai sharɗan da ya kamata a sake domin a san yadda ya kamata. Amma irin wannan fitintunu da ake taki gaskiya mallam Mahmu Lalo akwai matsaloli. Allah ka kiyaye mu, Allah ka iyawa da iyawarsa, Allah ya zaunar da mu lafiya. Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya.
To sai mu ce amin Alhaji Musa. Muna dai jihar ta Kaduna har ila yau. Wani ne aka layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Mai magana Saminu Ahmed Ruma ma ƙarfi.
To muna jin ka mallam Saminu.
Maganan gaskiya ina abin da ake ma wayannan mutane gaskiya ba adalci bane. Dukkan mutumin da zai bude baki sai adalci ake musu gaskiya ne bai da goyon bayan akan a zauna lafiya ba. Sai tunani na kamata yi kamar yadda wannan mai magana yayi an sharado din ne kamata a kafa musu a kafa musu a saki wannan jagora na su. Ni ina ganin shi yafi zaman lafiya a ƙasa insha Allah.
To madalla mun gode mallam Saminu daga Kaduna. Bari mu je a jihar Niger. Wane ne aka layi?
Ibrahim mai wankin hula a garin Dagori a Kimba.
Yau to muna jin ka mallam Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina a wannan al'amari da yake kasance haka na zubar da jinin bayan Allah. To gaskiya abu ne wanda bai kamata ba. Domin saboda a tsarin constitution da suke faɗa da cewa kowanne an yadda abin da ya ga damar zai bauta wa ya da shi matsayin abin bauta. To bai kamata ana takura su a haka ba. Kuma sannan akwai mafi yawancin mutane da ke jin daɗi a kan ainihin hakan da ake masu. To su yi tunani fa da cewa Boko Haram haka ta fara wanda bai ji bai gani ban tana shafar shi. Saboda haka muna fatan wani al'amari dai Allah ya kiyaye. Amma masu jin daɗi haka dai Allah su daina. Kuma za ta iya shafar su.
To muna godiya mallam Ibrahim daga Niger. Za mu je can jihar Kano. Wane ne aka layi? Na Kano kana tare da mu?
Ina jin ku. Wato gaskiya ya kamata shugaban nan
ne. Baka faɗi sunanka ba.
Shi ne mafi sauki domin a zauna lafiya. Domin daure gida ke gaskiya ba adalci ba ne. Domin idan aka sake shi shi ne za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Domin mu kanmu wannan tashin hankali da ake dukkan Najeriya ba jin daɗinsa. Domin ko yanzu misali kamar na Abuja ɗin nan da suke ake wannan rigima 'yan kasuwa da sauransu kaga an taya musu da hankali mutane ba kwanciyar hankali. Don Allah duk annabi gwamnati ta duba ta adalci ta bi umarnin kota ta saki wannan mutum. Mai magana Rabi ta kakai daga ƙaramar hukumar kura da ke jihar Kano Najeriya.
To muna godiya mallam Rabiu. Bari mu je jihar Kebbi. Kuma wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
muna magana Nasiru Mamman Reporter Area Zuru Kebbi State wanda aka fi sani da Nnaji.
To muna jin ka Nasiru.
Wato ra'ayina game da wannan maudu'i da ake tsakani da Allah shi al'amari ya tsoro ko shi ba a saka cancan shi ba. Ya kamata a duba ma wayannan mutane a saka musu malam a zuwa lafiya.
To layin Nasiru ya katse daga Kebbi mu je can jamhuriyar Niger. Wane ne akan layi?
Muntari na daga Niger.
To muna jin kamalan Muntari.
Dan Najeriya mai ne daga Niger. Kana magana kan ɗan shiya.
Eh. Rikicin da ke yawan.
Kana ji na.
Ina muna jin ka, muna ji.
Rikicin da ke faruwa tsakanin Ajanga, ɗan shiya da Ajanga.
Da jami'an tsaro.
Najeriya gaskiya ɗan shiya. An shiya din da an kai musu alaji ya rere don saboda mutane na wayan da ba su zama lafiya. Halo.
Halo muna jin ka Malam Muntari.
Halo.
Kana jin.
Din da an kai musu ya rere saboda ina jin ka ina ji.
Amma kana ce abin da aka musu ya yi daidai wasu suna ganin kaman an fara musu lura da cewa ba makamai bane a hannunsu kamar da wasu suke faɗa.
To an ba Allah bayan ba makami a hannunsu jami'an sanda na mutuwa ba shi dai kace kai ne ba.
Muna jin ka Malam Muntari, muna jin ka.
Na san ga ko su suna da makamai gaskiya ne ra'ayi.
To ra'ayin Malam Muntari kenan daga jamhuriyar Niger. Bari mu koma Najeriya a jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Lafiya ne a Nasarawa.
To yau muna jin ka.
Plateau ne.
Oh, Plateau ne ko to muna jin ka ai dan makota ne. Kana tare da mu na jihar Plateau? To kamar layin shi ya katse amma mun samu wani kira daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Shaibu mai atamfali man katagu.
To muna jin ka Malam Shaibu.
Daga jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Wato ni gaskiya a shawari na shine. Tunda kotu ta bada shawarin, ta bada umarnin a sake shi. To a sake shi shine yafi dacewa kuma shine zaman lafiya tunda gwamnatin nan ta ce ta ma mai bin doka ne to ya kamata ita ma ta bi dokan kotu ta sake shi domin shine zaman lafiyar mu talakawa saboda daga haka boko haramun ta fara gashi yanzu ya zama ya buwaye kowa saboda haka idan Buhari bai bada umarnin a sake shi ba duk abin da yazo ya shafi talaka wallahi alhakin na kansa ne. Saboda haka mu muna ba da shawari a matsayin mu na talakawan Najeriya shi ma Buhari ya bi doka kamar yanda ya ce mu ƴan shi'a su ma su bi doka to shi ma ya bi doka shine zaman lafiyar mu talakawan Najeriya.
To muna godiya Malam Shaibu daga jihar Plateau. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi? Hello na Taraba, kana tare da mu? Kamar layin nashi ya katse, lambar da za a kira ita ce 202-205-5655. Kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus. Ga kira mun samu daga Abuja. Wane ne akan layi?
Aro.
Hello na Abuja, muna tare da kai. Hello na Abuja.
Barka da dare.
Yawa barka da dare, muna jin ka.
Barka abu da ɗaya shi a rike fa ba abu da ya dace ba ne fa.
Me kake cewa?
Ba doka romari daga Abuja ka ga ran hurra ake da kowa ya tafure wa rera.
Hello na Abuja, ban fahimci me kake cewa ba.
Abubuwan da suke riba su yi abin da ya dace gargajiya.
Susuwa kenan.
Barka ya goro da shi bido karai da hoda. A ra'ayin rajuwa daga baba Abuja.
To, madalla mun gode, bari mu je jihar Kano kuma. Wane ne akan layi?
Kana magana da Sagir Sharif.
To, muna jin kamalan Sagir.
Me kamata a sake shi ba saboda duk me cewa zai rigima da gwamnati da ma irin wannan taimako masa.
Ina jin kamalan Sagiru.
Shi ne na ce bai kamata a sake shi ba saboda duk mai rigima da gwamnati wannan taimako masa.
Wasu suna tunanin kotu ta ba da umarnin a sake shi, kai kuma ka ce bai kamata a sake shi ba. Ya kake kallon wannan matsaya tasu ita ma su ma?
Ai, saboda in aka sake shi hakan zai sa su ci gaba da tada zaune tsaye su ga ko sun fi ƙarfin gwamnati ne.
Na jin ka.
Shi ne wanda a rike shi da abin da sai yi sai a yi masa, amma bai kamata a sake shi ba.
To madalla, muna godiya a Sagir daga Kano kuma da aka mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku a wannan lokaci. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasannin neman shiga kofin kasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2021 da kasar Kamaru za ta shiryawa ya jefa jamhuriyar Nijar a rukunin K ko kuma rukunin K, inda za ta fafata da kasashen Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, Madagascar da kasar Ethiopia. Jamhuriyar ta Nijar za ta so makarawa a ranar 7 zuwa ranar 15 ga watan Oktoban shekara ta 2019, kamin ta kammala tankadanta da rairaya a karawa ta 6 tsakanin radar 6 zuwa 17 ga watan Nuwambar shekara ta 2020. Idan muka leka a fagen saye da sayarwa na ƴan wasan ƙwallon ƙafa, yanzu haka ana iya cewa basaraken ƙasar Qatar da ke mallakar club ɗin ƙwallon ƙafa na Paris Saint-Germain ko PSG na ƙasar Faransa ya baiwa club ɗin FC Barcelona na ƙasar Spain wa'adin har zuwa 31 ga wannan wata na Yuli ko je da muke ciki, domin su kasa kuɗaɗen sayan ɗan ƙasar Brazil Neymar da ke son ficewa daga Paris Saint-Germain ta birnin Paris don komawa gidansa na tsamiya, cewa da club ɗin Barcelona da ya baro shekaru 2 da suka gabata akan kuɗi euro miliyan 222. Shi ko Nabil Fekir ɗan ƙasar Faransa da ke buga ma club ɗin Olympique de Lyon ya rattaba hannu domin komawa club ɗin Betis Sevilla na ƙasar Spain akan kuɗi euro miliyan 17 zuwa miliyan 19. A wasannin tseren keke mafi farin jini a duniya na Tour de France da ke wakana yanzu haka kasar Faransa, Caleb Ewan shine ya yi nasarar zama zakara a yau Talata a Nîmes, inda ya lashe a karo na 2 tseren yini na wannan gasar ta 2019 inda ake a tsere na rana ta 16 a yau. Har yanzu dai dan kasar Faransa na Alaphilippe shine ke kan gaba gaban dan kasar Britania Geraint Thomas, Steven Kruijswijk dan kasar Holland da ke matsayi na 3, sai Thibaut Pinot dan kasar Faransa na Groupama da ke matsayi na 4. A wasannin Open na tennis na Hamburg a kasar Jamus, Alexander Zverev dan kasar Jamus ko kuma Almanya ya lalabe Nicolas Jarry dan kasar Chile a yau Talata da 6-4, 6-2, inda tuni ya samu kai ga wasan zagaye na gaba. Shi ma Jeremy Shardy dan kasar Faransa ya karkare takwaransa Benoit Paire a Hamburg din a wasannin Open na wasan ƙwallon hannu na tennis, inda ya hankade shi da 6-7, 7-5, 6-3. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Samun kasar Sudan ta koma ta farkin demokradiyya abu ne mai matukar wahala, a cewar manzan Amurka na musamman zuwa kasar, sati daya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mai da mulki ga farar hula na tsawon shekaru 3. Wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da aka kwashe watanni 7 ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da aka yi. An samu rashin jituwa a kasar mai arzikin man fetur. A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon firaminista na ƙasar a nan gaba. Wata guguwar siyasa mai kura ta kunno kai a ƙasar India tun bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya ce firaministan ƙasar Narendra Modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin New Delhi da Islamabad.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana. kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma video. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, sai injiniyoyinmu Halu Haile da Daniel Brown da kuma wato injiniyoyinmu Nelson Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.